بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع فسقطت هزائمهم، كما يقول نحو ذلك في الصدر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآيات لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد: فكرهه من كرهه. ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه في العهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاغوت، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الرخيم. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سميتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء ويبخل بالوفاء، كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال المؤمنين القائمين بالواجبات. ولا بد في جميع ذلك من الصبر، ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات. ويدخل في ذلك الصبر على المصائب أن يجزع فيها، والصبر على اتباع أحوال النفوس فيما نهى الله عنه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلا چين مدبو انان جهر كثنا اقوفر قورا وانا يمتشي نرانا التلاتة sha uku ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430, wanda kuma shi yayi daidai da 10 ga watan uku shekara ta miladiya 2009. A wannan majalisi namu na mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'malil Qalbiyya, واللفر أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shine darasinmu na 29 a jerin gwanan darasinmu kuma wannan shine na 73 malam kamar yadda muka fara saurara a satin da ya wuce da wanda ba ya gabace shi yana magana akan abin da yake ar-ridha bi qada'illah bayan yayi magana akan tawakkali wanda tawakkali da mun shine farko sannan kuma bayan abu ya faru a samu ar-ridha ko a samu as-sabr to ar-ridha bi qada'illah wani babban mataki ne wani babban matsayi ne da ba kowa ne yake kaiwa gare shi ba matsayin da zaka daidaita abu mai kyau da mara kyau a zuciyarka dukkan ji daya ne babu bambanci tsakanin su wannan ba kowa yake kaiwa ga wannan matsayin ba shi yasa malamai suka ce ar-ridha bi qada'illah wannan mustahabbi ne yana da kyau a ce musulmi yana da wannan wato abin a zuciyarsa amma da a ce mutum bai iya kaiwa ga wannan mataki ba to wajibi ne dai yayi hakuri akan duk abin da zai same shi mara dadi hakuri wannan wajibi ne to ar-ridha kamar yanda yake gaya mana yakunu ba'da al-qada bayan ubangiji ya hukunta hukuncin sa mai kyau gare ka ko mara kyau gare ka a lokacin ne ake buƙatar ka da ar-ridha ka amince ka sallama ka gamsu ka yadda da hukuncin da Allah ya yi maka bayan abin ya wakala kafin abin ya wakala abin da ake buƙatar ka da shi shine tawakkali tawakkali shine al-akhdhu bil asbab ma'a i'adatu al-umuri ila Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al-amra ga Allah kai kuma ruko da sabubba wannan shine tawakkali to wannan kafin abu ya faru kake yin tawakkali bayan abu ya faru abinda ake buƙatar ka da shi shine ar-ridha bi qada'illah shi yasa yace a cikin wancan hadisi da muka karanta wa as'aluka in Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada to shine malai yake karin bayani dai akan wannan mataki da ar-ridha yace wa amma ma yakunu qabla al-qada'i fa huwa azmun 'ala ar-ridha la haqiqatu ar-ridha amma gabanin abu ya wakana gabanin wani hukunci na ubangiji ya kasance akan ka abinda zaka ji na gamsuwa in abin ya wakana wannan ba a kiran shi ar-ridha wannan azmun ne 'ala ar-ridha ka sha alwashin zaka gamsu zaka karbi kaddara zaka yi ainihin zaka sadula gareta amma ba shine ridha din ba ar-ridha in abin ya faru gabanin abin ya faru kakan iya ji a ranka cewa kai ko menene ma zai faru akan ka ka sallama ka amince wannan ba a kiran shi ar-ridha domin sautari kakan iya jin wannan a ranka kafin abin ya faru amma bayan abin ya faru sai ka kasa jurewa to shi yasa malamai suka ce abinda duk zai kasance qabla ar-ridha fa huwa azmun 'ala ar-ridha wa laysa huwa haqiqatan ar-ridha abinda duk zaka ji shi na gamsuwa kafin hukuncin Allah ya wakana kanka wannan ana kiran shi azmun 'ala ar-ridha wato azama ce kake kullawa niyya ce ka karfa kai a zuciyarka cewa ko meye ya faru daga Allah zaka amince zaka yadda amma ba shine ridha din ba shi yasa malai ya ce la haqiqatan ar-ridha ba shine haqiqatan ridha din ba ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره ما لا يتيتو إن ذاك كان بمبنشن الرضا دكما العزم على الرضا شين ذاك من يمن يما لمي وأن نسكي ما سوء إبادة دسوران الله دسكوا دورؤ zaka samu suna da wannan azumar a zuciyarsu cewa duk abin da ya faru gare su za su rungumi kaddara amma idan abin kuma yazo ya faru sai su kasa rungumi kaddara kaga ashe akwai bambanci tsakanin ar-ridha wanda shi sai abin ya faru ne ake gane wane ne ya kai wannan mataki amma gabanin abin ya faru kowa na iya jin cewa ai zai iya jurewa zai iya rungumi kaddara zai iya sallamawa zai iya yarda da amincewa sai kuma abin ya faru a nan ne kuma azamar sai ta warware malam yace irin wannan ya faru ga manya-manyan mutane waɗanda suka shahara da ibada suka shahara da tsoron Allah kamar yadda irin haka yakan faru dangane da haƙuri mutum ya ji cewa duk abin da ya faru gare shi zai iya haƙuri shi ai babu komai a daidai a yi ko ma me ya faru insha Allah za mu dangana to sai abin ya faru kuma sai da ashe ba zai iya dangana ba, ashe zuciyarsa ƙarya ta gaya masa. To wannan duk yana faruwa kuma ba ma ga mutane ƙanƙanana irinmu ba, har ma ga manyan mutane waɗanda suka gabace mu haka ta faru gare su. Shine imala ya kawo misali ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda su ne khairul bariya, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. To duk da haka, duk da wannan matsayi da suke da shi, irin haka ta faru gare su. Allah ya ce walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Kafin yaqin badar, kafin ubangiji ya farlanta yaki, kowa so yake a farlanta yaki ya daufan sa, musamman waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, suka san irin wulakancin da kafirai suka yi musu a Makka, da dukiyoyinsu da suka kwace, da raba su da ƴaƴansu da suka yi, da matansu da gidajensu da gonakinsu da duk abin da suka mallaka suka raba su da shi, suna jin cewa suna jiran ubangiji ya farlanta jihadi, a farlanta musu yaki domin su daukan sa akan kafirai, musamman ma yanzu gashi sun samu daula, sun samu kasa ta su mai zaman kanta, ba a ƙarƙashin kafirai suke ba, su yanzu su suke mulki. To sai lokacin da aka farlanta yaki din, sai kuma a lokacin mutane kuma sai suka ga ashe yakin nan fa ba abin da za su iya jure masa bane. Allah yana cewa Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillah aw ashadd khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila. Ubangiji yake ba mu labarin wadanda aka ce da su kuffu aydiyakum, ku kame hannayenku, batun jihadi ba a dora muku shi ba yanzu, ku kame hannayenku. Su kuma suna ta fatan Ubangiji ya farlanta musu jihadi, yayin da aka farlanta musu jihadi sai ga wani bangare daga cikinsu suna tsoron mutane, suna tsoron mutuwa kamar yanda suke tsoron Allah ko ma fiye da haka. Suna cewa ya Ubangiji lima katabta alaina alqital, ya ka wajabta mana yaki, laula akhartana ila ajalin qarib, da me ya hana ba a jinkirta mana ba zuwa wani ajali na kurkusa. Ubangiji ya ce to jin dadin duniya, qul mata'ud dunya qalil, jin dadin duniya dan abu ne kankani, wal akhiratu khairul liman ittaqa, lahira ita ce tafi alkhairi ga wanda ya kiyaye dokokin Allah, wala tuzlamuna fatila, ba za a ainihin zalunce ku ba koda da gwargwadon hancin kwallon dabino. To kaga a nan Ubangiji yana gaya mana cewa da sun so a farlanta yaki, amma da aka farlanta yaki sai ga wasu sun kasa jurewa. Shine malaka yake cewa Ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. To Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani, dan menene kuke faɗar abinda ba za ku iya aikatawa ba? Hushin Ubangiji ya yi girma, wato hushi ya yi girma a gurin Ubangiji a ce ku riƙa faɗar abinda ba za ku aikata ba. Lalle Allah yana son waɗanda suke yaƙi wajen ɗaukaka kalmarsa, ka gansu sahu-sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake ɗamfare da juna. Wannan aya kamar yadda ya zo cikin riwayar Tirmidhi da waninsa, sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun ce wa junansu, law alimna ayyal a'mali ahabba ila Allah la'amillahu, da a ce mun san wani aiki ne Ubangiji ya fi so, da mun aikata wannan aikin. Wato suna gurin cewa Ubangiji ya nuna musu aikin da ya fi kowane aiki, wato a gurin Ubangiji sai Ubangiji ya nuna musu wannan jihadi din cewa shi ya fi kowanne. Ubangiji ya saukar fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatul jihad, Ubangiji ya saukar da ayar jihadi, fa karihahu man karihahu, sai wanda yaji ba zai iya ba, yaji fa ba zai iya ba, yaji baya so. To shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kamar a matsayin zargi, lima taquluna ma la taf'alun, me yasa kuke fadar abinda ba za ku aikata ba? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, wato hushin Ubangiji ya girmama ku faɗi abinda ba za ku aikata ba, saboda haka ba daidai bane mutum ya rika fatan abinda ya san idan ya zo ba lalle ne ya jure masa ba. Wannan abu ne wanda bai dace ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shi ya fi kowa tsoron Allah, shi ya fi kowa sanin girman Allah, shi ya fi kowa sanin girman da'awa, amma bai rika jefa kansa cikin bala'i ba, bai rika jawo wa kansa bala'i ba, bai rika nannago wa kansa abinda ya san ba zai iya ɗauka ba. Lokacin da yake zamansa a Makka, kafin ya yi ƙarfi, kafin ya zama ya samu ƙasa mai zaman kanta wacce za ta zama ta yi masa inuwa shi da da'awarsa da sahabbansa, a wannan lokacin abinda yake ta ƙoƙarin yi shi ne al-akhdhu bil asbab. A wannan lokacin ya zan yana yawo yana neman wanda zai bashi mafaka, zai bashi kariya domin ya isar da saƙon Allah. Ya rika yawo a lokutan da ake zuwa hajji cikin ƙabilun Larabawa, yana tallata musu da'awarsa, cewa man yu'wini hatta uballigha risalata Allah fa inna quraishan qad mana'uni, wane ne zai bani mafaka har in isar da saƙon Allah domin Qurayshawa sun hana ni. Kaga yana neman wanda zai bashi mafaka, inda zai samu kariya, domin Qurayshawa anan sun hana shi sakat shi da mabiyansa. Kaga wannan ruko ne da asbab, bai kundun bala ba cewa kawai zai ci gaba da yin abin da yake yi, in ma ko a mutu ko a yi rai, ko da sama da ƙasa za ta haɗe, bai yi wannan ba. Haka nan za mu ga lokacin da aka takura wa sahabbansa, sai ya ce su yi hijira, su bar garin Makka su tafi Habasha, cewa akwai shugaba sarki a Habasha wanda ba a zalunta kowa a garinsa. Kaga anan ruko ne da sabab, da kuma adamu ta'arruzu lil bala, yana iya cewa kai mu zauna, ai ba garin mu bane, ba kasar mu bane, ba mu ba yan gari bane, haifaffun wannan gari ne, dan menene za mu bar musu garin mu zauna? A'a, yin haka zai jawo wato yau da gobe ya rika yansa sahabbansa, yau an kashe wannan, gobe an kashe wancan, jiba an sangarta wancan, an raunana wancan, kaga za a yi ta samun asara a cikin sahu na musulmi. Saboda haka tunda ba mu yi ƙarfi ba, ya kamata mu nemi gurin da ya kamata mu je mu samu ƙarfi. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai ya ainihin ya rika sa sahabbansa suna hijira. Haka nan kissar hijirarsa gaba daya da yayi zuwa Madina, za mu ga duk yayi taruqo bil asbab, bai yi mukhatara ba, bai fito ya jefa kansa cikin hadari ko ya tare a rado da ka ba, ce kawai mu fito wanda ya isa ya biyo mu. Kamar yadda ake bada wata kissa ta Sayyidina Umar wacce bata inganta ba, cewa wai Sayyidina Umar da zai yi hijira, sai ya fito cikin garin Makka, ya daga kansakalinsa ya ce to gani na fito, wanda yake son uwarsa ta yi wabinsa ya biyo ni a baya. Wannan ba gaskiya ba ce, Sayyidina Umar bai fi manzon Allah jarumta ba, amma manzon Allah bai yi wannan ba. Saboda haka wannan kissa ce wacce take bata inganta ba, ana faɗarta ne dai kawai saboda a samu dai wani abu da za a faɗa ka ji shi cewa lalle an yi jarumta. Babu shakka jarumta daban, kuma al-mukhataratu bin-nafs daban. Abinda ya zo daga marwaita in amintattu dangane da kissar hijirar Sayyidina Umar, babu wannan kissa din. Don haka Sayyidina Umar shi ma ya yi hijira kamar yadda sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi hijira, ba tare da ya fito yana yawo kwararo lungu-lungu, sako-sako a Madina, a Makka, yana cewa a biyo shi in an isa ba. Haka ba ta faru ba. To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa jarumta, kuma shi yafi kowa tawakkali, amma duk da haka sai da ya rike asbab wajen hijirarsa, wanda yake nuna maka ba daidai ba ne ka dinga jefa kanka cikin hatsari kawai don jin cewa ai kai kana da tawakkali, kuma Allah yana tare da kai, Allah yana tare da manzonsa, yana tare da muminai. Amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yanbaghi lil muslim an yuzilla nafsahu, qalu wa kayfa yuzillu nafsahu ya rasulullah, qala an yata'arrada lil bala, baya dacewa ga mutum musulmi ya rika jefa kansa cikin wulakanci. Sabai suka ce ya mutum zai jefa kansa cikin wulakanci, ce ya rika tarar bala'i, ya rika tarar arado da ka, wannan baya dacewa ga mutum musulmi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa la tatamannu liqa al'adu fa idza laqitumuhum fathbutu, kada ku rika guri ku rika fatan Allah ya kawo ranar haduwa, kada ku rika fadar haka Allah ya kawo yaki, ku daina fadar haka. Idan har abin yazo ya iske ku ba tare da kun jawo wa kanku ba, haka abin yazo ya same ku, to shikenan sai ku dage ku cije ku jajirce a kara da ku ku yi turjiya. Wannan shi ne abin da ake bukata, amma ba ka rika fatan ai lalle Allah ya kawo yaki, wannan baya da kyau, ba daidai bane ko ba jaranta bace, ka rika yin wannan fatan. To Annabi sallallahu alaihi wasallama duk da ya san tsarkin zuciyar sahabbansa, ya san jaruntarsu, ya san karfin yaqininsu, ba waɗanda za su wulakanta wannan da'awa bane, amma da haka ya hana su tamanni liqa al'adu, kaga hatta gurin kawai ma su rika ji a jinsu a ransu, ballantana a ce su je su tsokano abinda zai zama musu a jangon abinda ya fi karfinsu, a su rika ma jin abin a ransu suna fatan abin. Annabi ya hana su, kaga haza ablaghu fi nahi, sama da wanda zai je ma jangolo ba wai kawai fata zai rika yi ba, a ba shi da wani shiri, ba ya da wani abu da ya tanada, ba ya da kasar da take iwa'insa, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya samu wannan, yana tsakiyar waɗanda yake cewa zai yaƙa ta gaba ta baya, amma kuma so yake a fasa in ya so kowa ma ya rasa. Kaga wannan shi yafi kaucewa hanya, sama da wanda shi a ransa kawai yake abin, bai ma fito yana yin wani motsi ba. To wannan shi ne tsarin musulunci, annabawa da manzanni so suka su kowa sanin hanyar da ake isar da saƙon Allah, saboda haka suka zo da tsarin da ba zai jefa mabiyansu ko al'umma ba a cikin hali na kakanikayi ko hali na dana sani. To shi yasa malamai suka ce bai halatta ga mutum an ya ta'arrada lil bala, ya rika jawo wa kansa bala'in da ya fi ƙarfinsa ba. Ibn Taymiyyah a cikin wani bangare na fatawansa yana cewa idan shugaba na musulmi ya fuskanci cewa ba ya da shiri na yaƙi abokan gabansa, to yana da kyau ya nemi sulhu da su, matuƙar ya kula cewa ba shi da kyakkyawan shirin da zai iya yaƙar su. Ashe kaga ba wai kawai buƙatar a fita ayyakin ake yi ba, ba buƙatar a ji ai jihadin ake yi ba, a'a ana buƙatar idan an yi jihadin musulunci ya samu ƙarfi, ya samu ɗaukaka, a ƙara jin tsoransa, kuma inda an kukkulle masa hanyoyi, an rurrufe masa hanyoyi, to a buɗe masa. Abinda da aka hana musulmi su aiwatar, su samu damar aiwatar da shi, a daina hana su. Wannan shine abinda ake bukata a bayan jihadi, shine hikimar jihad. Ba hikimar jihadi ku tsokano abinda ya fi ƙarfin ku ba, a murtsike ku, a share ku, abinda ba kuke iya yi ku kasa yi, inda kuna fitowa a fili kuna karatuttuka kuna wa'azuzzuka kuna koyewa, inda kuna da damar haduwa da jama'a ku gaya musu gaskiya, wannan ma ta zo ta gagara, da kasance kuna koyewa a can cikin jeji, kuna cin itatuwa, kuna abinnan shan ruwanku diddifi, wannan ba shine bukata, ba shine abinda jihadi yake bukata ba. Shi yasa zamu ga hatta ɗan jihadi na Masar wanda suka bayyana shekaru masu yawa da suka wuce, zamu ga cewa da suka taro wa kansu abinda ba su da iko a kansa, ƙarshe wasu su shugabannin sai suka riƙa guduwa suna barin ƙasar, suka riƙa fita suna guduwa suna neman mafaka a wasu ƙasashe, wasu ma suka koma ƙasashen kafiran ma gaba ɗaya, wasu suka koma Ingila, wasu suka koma Amerika. To kai nan ka bar ƙasar ka kace kafirci ake yi, ba za ka iya haƙuri ba, to kuma ka koma inda kafircin ya fi kafircin ma, to kaga wannan ita ce al'intikasa. A nan tsakiyar ɗan uwanka musulmi kake, duk bayan ɗan lokaci za ka ji kiran sallah yana tashi, za ka je ka haɗu da ƴan'uwanka musulmi, za ka karantar, za ka yi duk abubuwa da za ka yi a cikin ƴan'uwanka musulmi, sai ka ce a'a ai kai kana cikin kafirci ba, sai ka fito kai jihadi. Da aka zo aka fara ƴan fashe-fashen ba babbai, aka fara bin mutanen ana kama su, wasu ana kakkashe su, wasu ana kulle su, wasu ana musu ɗaurin rai da rai, wasu ana nakasa su ta yadda ba za su ƙara amfani ba, sai zama na kuma shugabannin suna ta guduwa, suka riƙa guduwa waje, wanda da ƙarshe ma wasu da dama daga cikinsu suka zo suka yi tarajumi suka ce sun fahimci abin nan ba haka ya kamata ba, wanda da masu hankalin cikinsu sun yi ta ƙoƙarin nuna musu ba haka ake ba, annabi ba haka ya yi jihadi ba. Ko ina al'ala kewaye da shi su Abu Sufyan a lokacin, su Abu Jahl, su Al-Walid ibn Mughira, su Uqba ibn Abi Mu'ayth, manya-manyan kafirai gaggagansu suna nan suke riƙe da ragaban mulki, suke riƙe da komai da tattalin arziki, annabi ya fito tsakiyarsu ya ce kawai ai jihadi ba, a'a, sai da ya samu daula wacce take za ta kare shi da mabiyansa, ya samu kudura wacce zai iya neman haƙƙinsa. Abubuwan da aka kwace musu da aka raba su da shi a Makka suka yi tunanin yadda za su dawo da haƙƙinsu. Daga wannan lokacin kuma musulunci ya rika ƙarfi, ya rika ƙara samun damar da bai samu ba, har yazo ya mamaye duniya ko ina. Amma da an ce an fara da aje a haure gidan Abu Jahl a yanka shi, inda an haure gidan Abu Jahl an yanka shi, sahabbai suna tsakankanin waɗannan kanazun, akwai wanda zai kubuta, kaga da tuntuni an binne shi musulunci tun yana cikin zagin goyensa kafin ma ya girma, da tuntuni an binne shi. Shi yasa za ka ga dukkan yunkuri da aka yi ta yi a wasu gurare da sunan jihadi, wasu samari matasa yan galika shi ne suka rika yi, za ka ga duk wannan guraren da suka rika yin wannan sama da shekara 50 har zuwa yanzu ba wani canji da aka samu. Kusan ma abinda suke gani na saban Allah din ƙaruwa ya rika yi, ba wai raguwa ya rika yi ba, ƙaruwa ya rika yi. Yanzu abubuwan da shugabannin Masar din suke a da ba su yi shi ba. A lokacin su Jamal Abdul Nasir, duk da gashi ba mutum ne na Allah ba, ba Allah ne a gaban shi ba, amma a lokacin ya ja da Isra'ila har ma aka yi yaƙi, ya zamana ana san shi ko ina a cikin ƙasashen Larabawa. Amma yanzu gashi waɗanda suke tare da waɗanda suke shugabancin a yanzu, kamar idan sun gaba Yahudi za su faɗi gaban shi su yi sujjada, babu abinda ba Yahudawa za su ce ai ba za su yi ba. Ka duba tawagar masu fito da taimako ɗin nan ta kwanan nan da suka fito cikin satuka da suka wuce daga ƙasar Ingila, da kiristoci da musulmi suka kwaso kayayyakin abinci da suturu da ainihin magunguna da barguna, suka taho da motoci kusan 150 akan za su kai wa mutanen Gaza, duk sun keto ƙasashe na duniya fa, da na Turawan da na Larabawan sun yi ta ketowa, sai da suka zo Masar, ga su ga boda, da su kawai shiga za su yi sai su gansu a Gaza, amma aka dakatar da su aka ce ba za su shiga ba. Faransa ba ta hana su wucewa ta ƙasar ta ba, Belgium ba ta hana su wucewa ta ƙasar, ƙasashen Turawa da yawa da suka keto, Spain da waye, duk ba su hana su sun shigo ta ƙasar ba, sai da suka zo ƙasar Masar, inda duk inda suka waiwaya musulmi ne masu sallah, sai gwamnatin Masar ta ce ba za a shiga ba, har ma aka yi ɗan doke-doke tsakanin su waɗannan tawaga da kuma jami'an tsaro, aka ji wa mutum biyu rauni daga cikin su wannan tawaga. Masar ta ce ba za a shiga da kayan ba, saboda su wannan boda abinda suka yadda a shiga da shi ta wannan boda kawai magunguna, amma kayan abinci da sutura da barguna duk ba su yadda a shigo da su ta wannan bodar ba, sai dai a koma ta bodar da Isra'ila take gadi, in ta yadda a shigo da shi, ba ta yadda ba shikenan ku koma da kayan ku. To haka suka yi wajen kwana uku, ya me suka gani da ƙarshe dai suka bar su suka wuce, domin a ciki akwai Turawa wanda suka fito kamar shi George Galawi, wanda ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan majalisa ne na Ingila, aka ba su dama suka shiga. To kaga abubuwan da ba a yi yanzu ana yin shi, to shi ko kaga ba haka jihadi yake bukata ba, jihadi kullum so ake ƙofofin musulunci su ta buɗe, a yi ta samun ƙarfi ba a yi ta ƙara samun rauni ba. Saboda haka musulunci ya hana at-ta'arrudu lil bala, ya hana tamanni liqa al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu. To haka a duk cikin al'amura na rayuwa bai halatta ka rika takalo wa kanka bala'i ba, kana cewa Ubangiji ya saukar maka da bala'in kai za ka iya haƙuri, ka nuna cewa kai imaninka ya da yaqininka ya kai koma da yayi same ka zaka iya jurewa. Akwai waɗanda suka ji wannan cikin magabata waɗanda suka shahara da ibada da zikirin Allah da taqwa da wara'u sun rika jin cewa sun kai wani matakin da babu abinda Ubangiji zai hukunta musu wanda ba za su iya jurewa ba. Akwai wani da ake kira Samnun, ana masa laƙabi da Samnun al-Kazzab, wanda shi yawa kansa laƙabi da al-Kazzab. Samnun mutum ne mai ibada, a zamaninsa yana cikin masu ibada, yana jin cewa shi yanzu ya kai wani matsayi na tsarkin zuciya da babu abinda Ubangiji zai masa ba zai ji ya gamsu ba. Sai yake cewa walaysa li fi siwaka hazzun fa kayfa ma shi'ta fabtalini, ya Ubangiji ba ni da wani rabo a gurin waninka, duk yadda ka so ka jarrabe ni. Kaga wannan gatsali ne ga Allah. Fa kayfa ma shi'ta fabtalini, yadda ka ga dama ka jarrabe ni da bala'i. Shikenan sai Ubangiji ya rike masa mafitsara, sai kasa fitsari kwana goma sha hudu rak ya rika yawo yana ihu yana rigirgima ce kamar yana kanannadewa, kamar yanda micijiya take kanannadewa, yana yawo makarantun yara kanana yana ba su kwakwa, yana raba musu kwakwa sadaka cewa su yi masa addu'a. Ud'u li ammikum al-kazzab, ku yi wa baban nan naku makaryaci addu'a sati biyu kawai. Ya kasa hakuri, kaga kuskure ne ya ce fa kaifa ma shi ita fattalini. Akwai ruwayin al-muqri, shi ma ɗaya ne daga cikin masu ibada a wancan zamanin, ya rasu hijira tana 303, shi Samnun ya rasu hijira tana 289 da 98, shi kuma wanda ya rasu hijira tana 303. To shi ma ruwayin al-muqri yana cewa bawa ba zai taka matakin rida bi qada'illahi ba, ba zai taka wannan matakin ba sai har ya kai matsayin da idan da za a dora masa jahannama a hannunsa na dama, ba zai roki Allah ya maida ita hannunsa na hagu ba. Haga wannan kuskure ne. To mutumin da zai kasa hakuri a rike masa mafitsara kwana 14, yaushe zai iya hakuri ya jure wa jahannama? Ba zai iya ba. Shi yasa ya tabbata cikin Sunan Tirmidhi, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya je ga wani bakauye ba ya da lafiya, mutumin kauye ne ba shi da lafiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, kana yin ku addu'a? Sai ya ce kwarai yana addu'a, yana cewa Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirati fa'ajjilhu ilayya fid dunya, ya Ubangiji in ka kaddara za ka yi min hukubar ka a lahira to ka yi min ita anan. Wato saboda kyan zuciyarsa yana son dai ranar gobe kiyama dai ya fita salin alim, to amma hayyar da ya dauko wakin kimo ba zai iya ba. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tutiquhu aw la tastati'uhu hal la qulta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Dan Allah yake ba za ka iya ba a ce Ubangiji ya rubuta maka wutar jahannama ko wutar duniya din nan ya tsuba ka a ciki, ba za ka yi hakuri ba. Ce me zai hana ba za ka riga addu'ar kana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, me zai hana ba za ka riga yin wannan addu'a ba? Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya warki. Hadisi yana cikin Sahih Muslim na. Akwai hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Bukhari ya ruwaito shi fil adab al-mufrad, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wani, shi ma bakauyen ne, sai same shi yana addu'a yana cewa Allahumma illam tuti'ni malan fa atasaddaqu bihi fabtalini bima yakunu li fihi ajr, ya Allah idan har ba za ka bani dukiyar da zan rika sadaka ba to ka jefa min bala'in da zan rika samun lada. Maza Allah ce a ka daina wannan addu'a, ai ba bai dace ba. Wato shi yana ga Allah ko dai ya bashi kudi ya rika sadaka ko kuma ya bashi ya sa masa bala'in da zai rika samun lada ta karkashin sa. Allah ya ce a ka rika dai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wannan shine abin da ake bukata, shine malam yake cewa wali hadha kuriha lil mar'i an yata'arrada lil bala, saboda haka aka karhanta wa mutum ya rika jefa kansa cikin bala'i. بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه تهنير يرق وجبتا وكنسا أبند شرع بتوجبتا مسما ومن يجب يوجبتا مسا أبوبا شكوى سيوجبتا مكنسا الشيكم يكاسا دوكا بالآهد تهنير يتشئ يأبند يأي الكوري والنزر كو يتشئ الواشي يأيبا كنشي ونه ذلك إلى إلموان ونجيف كي نتشكين بلائي كاركا wajabta wa kanka abinda Allah bai wajabta maka ba, abinda ya zama wajibi kai, abinda bai zama wajibi ba kai shi ta hanyar tadawuri, amma kada tun karan farko ka wajabta wa kanka abin, ce ka dauki alkawarin zaka rika yin kaza zaka rika yin kaza, Allah na daukan maka alkawarin zai yi maka kaza zai yi maka kaza. Musulunci ya hana wannan domin jefa kai ne cikin bala'in da ba za ka iya fita daga gare shi ba, ko da karshe zai zo ya zama ma jangon ko ya zama ma ɗan uwanka. Zu kamar wanda ya yi bakacin zai tafi hajji, me yanayin bakaci in Ubangiji ya hore masa ya je ya hajji nan, in bai hore masa ba me yanayin cin alwashi cewa zai tafi hajji, wannan karshe ya zo ya mutu ɗan uwansa su zo suna cewa to ya za a yi da alwashin da ya ci, gashi bai je ba har ya mutu, wannan duk kuskure ne. Aw ya tsuluba wilayatan ko ya nemi shugabanci, da shugabanci jarraba ce, to ya rika neman a bashi matsayi, a bashi shugabanci, a bashi renan al'umma, a bashi dukiyar al'umma amana, karshe a bashi din kuma ya kasa rike amanar ya bari, idan Allah ya jarrabe shi ya dora shi akan wannan shugabanci shikenan sai ya roki Allah ya taimaka masa. Ubangiji ma ba zai kyale shi haka nan ba, ko da ba ya da iko sai ya taimaka masa ya samu ikon, ko da bai iya ba sai ya taimaka masa ya iya, ko da ba shi da mataimaka sai ya taimaka masa ya samar masa da mataimaka, haka Ubangiji yake sha'aninsa. Aw yuqdima ala baladin fihi ta'um, ko mutum ya san gari ana annoba amma kawai ya kutsa kai ya shiga, shi ma wannan ba ya da shari'a ta hana domin jefa kai ne cikin bala'i ba tawakkali bane. Malai ce kama sabata fi sahihain min ghairi wajhin, kamar yanda yazo da a cikin littafin Bukhari da Muslim ta hanyoyi daban-daban, annan nabiy sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama laha alin nazri, ya yi hani ga barin yin bakanci to shan alwashi, wa qala innahu la yati bi khairi, manzo sallallahu alaihi wasallam yace yin bakance ba zai kawo alkhairi ba, wa inna ma yustakhraju bihi min albakhil, kadai abinda ake karbowa ta hanyar bakance ana karbo abinda yake hannun marwaci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada al-nazr, al-nazr akwai al-nazr al-mutlaq, akwai al-nazr al-mashrut al-mu'allaq, akwai al-nazr bakance mutlaki kawai kace kai wa Allah ba kancan za ka je hajji ko za ka je umara ko kai wa Allah ba kancan za ka yi sadaka da dubu ɗari ba tare da wani dalili ba, kawai ka so ka yi ba kancan, shi ne annazrul mutlaq, ko kai wa Allah ba kancan za ka yi azumi, wannan shi ne annazrul mutlaq. Akwai annazrul mashrut, ce in Allah ya bani kaza to zan yi zan yi azumin kwana uku, in Allah ya bani lafiya zan yi azumin kwana uku, to bai da lafiya sai yake roƙon lafiya, ko yace in Allah ya dawo mun da nawa da ya bace, dana da ya bace ko dan uwana da ya bace, in Allah ya dawo mun da shi zan yanka sa in yi sadaka. To wannan shine annazrul mashrut, ko dalibi yace in Allah in ka sa na ci jarrabawa zan yi azumin kwana, zai azumin sati guda. to an-nazr al-mutlaq da an-nazr al-mashrut dukkanin su malamai sun karhanta shi abu ne wanda yake makruhi domin kamar musawama kake wa Allah kamar Allah kake cewa ba ni in baka kaga wannan babu ladabi a ciki babu godiya a ciki ka rika cewa Allah abin nan da wal bani wal baka wal hana ni wal qimini saboda ka Allah in ka bani lafiya to zan yi kaza ko Allah in ka bani kudi zan yi sadaka ko Allah in ka yi kaza zan yi ma kaza bai kamata ka rika yi wa Allah irin wannan tayi ba shi yasa malamai suka ce makruhi ne sannan wannan ba kan can kamar yadda manzo yake cewa la ya'ti bi khair abinda kake so ka samu ba shine zai saman maka ba Allah yake saman maka abu ba ka da lafiya Allah ke baka lafiya wa idza maritu fa huwa yashfi yin ba ka can ka ba zai sa ubangiji in bai rubuta maka lafiyar baka samu duk abinda ubangiji bai kaddara maka samuwarsa ba dan kai wannan ba kan ci kai wannan alwashin ba zai sa ka samu ba duk bala'in da ubangiji bai so dauke maka shi ba dan kai fa ce ba zai dauke maka shi ba shi yasa annabi ya ce la ya'ti bi khair mutum baya samun wani abu na alkhairi ta hanyar baka ce wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil kamar marowaci wanda ba zai iya fidda kudin sa ba yayin sadaka sai ya ta'allaka ta da wani dil da zai samu ya ubangiji in kai taimaka min kwangilan nan ta fito zan taimaka wa masallacin mu dubbu to ba zai taimaka ba sai kwangilar ta samu to kaga kenan in kwangilar ba ta samu ba ruwa zai to kaga ashe ta hanyar ta hanyar ba ka ce ake ciro wani abu daga marowaci to kaga bai dace mutum ya sa kansa cikin wannan layi ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana yin ba ka ce wannan idan ya zama bakance ne na da'a amma bakancen da yake na ma'asiya wannan haramun ne mutum yayi bakance amma na saban Allah ya ubangiji in ka bani abinda kake nake nema to zan shayar da suwana da wani tulingiya misali suwana da wani da suke tare da ni tunda arna ne mashayakiya zan ba su tulingiya wannan saban Allah ne zaka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si wanda duk yayi sha alwashin zai yi wa Allah da'a to yayi da'a wanda kuma yayi sha alwashin zai saba wa Allah kada ya saba masa shi ba ka ce a karan farko ba a san ka yi shi amma idan ka yi shi to ya wajaba a kanka shi yasa wasu daga cikin malamai wanda daga cikin malamai yake cewa bai taba ganin wani abu mai ban mamaki a shari'a ba kamar abinda Allah zai hana shi ko manzo Allah ya hana shi amma kuma idan ka yi shi ya zama wajibi manhiyun ne amma kuma in qalaba wajiban da can an hana ka amma kuma in har kai ya zama wajibi yace babu wani abin da ya kama da wannan sai bakanci karan farko bai halatta ko kuma makaruhi ne ka yi shi sarki ya yabi masu cika alwashi yufuna bin nazri da ubangiji ya faɗa sannan mala yace wa tabata anhu fi sahihaini annahu qala li abdurrahman ibn samura ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari da muslim ya ce wa abdurrahman ibn samura لا تسأل الإمارة كذا كرق الوقن شوغبانشي كرق نيمل شوغبانشي فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها دومين إدن هر أكباك شوغبانشي تهي يبليما وتكيك نيما سي أكالي كذا شوغبانشي تؤبنجي سي أكالي كجيك جلكنك وإن أعطيتها من غير مسألة وإنت عليها إنكما أنباك شوغبانشي باتالد كانيما با to sai a taimaka maka akanta ubangiji sai ya taimake ka ka iya sauke wannan nauyi ka iya rabuwa da wannan amana na lafiya wa idza halafta ala yaminin in kai wani rantsuwa فرأيت غيرها خيرا منها كذا wannan wannan rantsuwa shi yafi alkhairi kai rantsuwa ba za ka yi abu ba sai kaga yin shi yafi alkhairi ko kai rantsuwa sai kai abu sai kaga barin shi yafi alkhairi fa'ti allazi huwa khair to kai abin da shi yafi alkhairi din yin ko barin wa kaffir an yaminika sannan kai kafara ga wannan rantsuwar taka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abdurrahman ibn samura ya rika neman shugabanci da kansa domin neman shugabanci neman wani wato tattagowa kai ne wani nauyi wanda bai zama wajibi a kanka ba amma lokacin da ka tattagowa kanka ya zama wajibi a kanka za a bar shi da kayansa to kaga in ya nema kenan zai rasa wannan taimakon wanda ya rasa wannan taimakon na Allah zai zalunci wanda yake azzalimi ko bai kamata a bashi ba wasu malamai sun faɗi haka dogaro da zahirin wannan hadisi wasu kuma suka ce wukilta ilaiha ba shi yake nuna cewa ko da yaushe zai kasa yin zalincin ba a lokacin da ya rasa wani abu na taimakon ubangiji amma ta yiwu ya iya dace ya samu ainihin adalci a ciki amma galibi a irin wannan yanayi ba a samun dace din wasu malamai haka suka ce ta yiwu mutum ya nema din kuma sannan ya yi adalci a cikin abin da ya nema amma wannan ba shi da yawa to akwai lokacin da shugabanci yakan zama wajibi mutum ya neme shi musamman idan ya kasance a gurin babu wanda ya fi cancanta ya yi wannan shugabancin sai shi a yayin da ya zama na duk waɗanda suke gurin ba za su iya yin wannan aikin ba shi kaɗai zai iya wannan aikin to wajibi ne shugabance su ya zama shugabansu wannan ba laifi yayi ba an kawo mara lafiya za a yi fiɗa duk waɗanda suke gurin ba likitocin ba na fiɗa ba ne amma ga wani shine ya karanci fiɗa ana neman wa za a sa jagorar wannan aiki wannan tim anan wajibi ne ya fito da kansa saboda in aka bari waɗancan suka jagoranci abin ta yi a yi farfabiya to haka nan da za a ƙaddara cewa gari ne duk jahilai ne a garin amma ga wani yana da ilimi sai ake neman wa zai yi alƙalanci a garin bai kamata ya ɓoye kansa ba ta yadda za a je a ɗora wa mutane jahili ya rika ɗaure mara laifi yana sakin mai laifi ya kamata ya fito da kansa a wannan lokacin ya ta'ayyanu lahul qada ya wajibi ne ya fito da kanshi shi yasa annabi Yusuf alaihi salam ya ce wa sarkin Masar ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim kaga dalilin da yasa yace a sanya shi shugaba wanda zai rike taskokin garin Masar din gaba daya zai zama ministan kudi saboda inni hafizun alim to a lokacin an rasa wanda zai iya kula da wannan harkar tattalin arziki ta Masar ga kuma mutane za su fuskanci bala'i a shekaru masu zuwa kamar yadda mafarkin nan ya nuna to kaga anan annabi Yusuf alaihi salam taimako zai shi ya san kan harkar ubangiji ya nuna masa yadda za a gudanar da wannan al'amari saboda haka kowa da ya karba kaga ai kusan babu inda ba a samu albarkar abinci a Masar ba aka yi noma mai yawa sannan kuma ya karba abinda aka noma ya karba ya killace aka daina saida wa ƴan kasuwa waɗanda su ya su ɓoye ya zama da ana aunawar mutane gwargwadon buƙatar su sauran kuma aka ajiye har shekaru 7 ɗin nan da suka zo masu tsanani aka fito da abincin ko mutane suka samu yalwa kaga yadda ya faɗa inni hafizul alim ya tabbata to idan ya kasance a guri babu wanda ya cancanta ko kuma duk waɗanda suke gurin ko da sun cancanta ba su yi adalci ba bisa ga yadda alamu suke nunawa to ba laifi dan mutum ya fito ya yi gwagwarmaya ne ya ga cewa ya karɓi wannan shugabanci domin ya tabbatar da adalcin da ake bukata ya kuma kawar da zaluncin azzalumai wannan ba laifi yayi ba amma abin da ya shafi kissar annabi Sulaiman da yake cewa rabbi zafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wannan ya sha bamban da kissar annabi Yusuf alaihi salam da yace ya ubangiji ka gafarta min ka bani wani mulkin da babu wani wanda ya cancanci ya same shi domin kai kai ne mai yawan kyauta fadar annabi Sulaiman ta sha bamban da fadar annabi Yusuf alaihi salam da yace ij'alni ala khaza'inil ard بما النبي سليمان عليه السلام إنما سأل الخالق ولم يسأل المخلوق cewa ya rabbi ghafirli wa habli mulkan, kaga Allah yake roko. Annabi Yusuf alayhi salam yana gaya wa sarkin Masar ne, ij'alni ya ayyuha al-malik, kenan kaga akwai bambanci. Don haka waccan kissar ba dai take da wannan ba. To annabawa wadanda su suna da abinda yake cewa isma, garkuwa da Ubangiji yake masu ta rashin fadawa a cikin manya-manyan laifuka, ko kuma ta idan ma sun yi kuskure Ubangiji baya barin su doge akan wannan kuskure ba sani ba, nan take ake fadakar da su su dawo su gyara abinda yake sun yi kuskure a cikinsa. In banda annabawa babu wanda yake samun wannan, babu wanda yake da wannan matsayi. Wanda ba annabi ba, duk yadda yake zai iya yin daidai, zai kuma iya yin kuskure, kuma in yayi kuskure din nan zai iya gane, zai iya kasa gane yayi kuskure har ya mutu, ana samun wannan. Amma annabawa ba sa dawwama akan kuskure, da zarar sun yi kuskure Ubangiji nan da nan yakan aiko Jibrilu a ce to abu kaza ba haka za su yi ba, ga yadda ya kamata su yi shi. Wannan shine ma'anar isma din da ake faɗa ta annabawa, wanda babu mai ita sai wanda yake annabi, wanda Ubangiji ya zaɓa ya bashi wannan matsayi. Haka annabi Yusuf alayhi salam yana da wannan isma din, don haka ya nemi a sa shi shugaba domin zai kiyaye amana kuma ya san yadda zai sarrafa al'amarin. Saboda haka anan Ibn Taymiyyah yana so ya ce wanda zai danna tattagowa kansa mulki to ya jefa kansa cikin bala'i, ba lalle ne yayi nasara fita lafiya ba. Don haka ka zauna cikin salama, kada ka nema, idan an neme ka da ƙarfi an baka shikenan, sai Ubangiji ya taimake ka ka gama lafiya. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha, idan kai rantsuwa ga wani al'amari cewa zaka aikata abu kaza, sannan sai kaga abin nan da kace zaka yi ba shine mafi alkhairi ba, akwai abin da yafi shi alkhairi. Annabi yace fa'ti allazi huwa khair, kai abin da yafi alkhairi din, wa kaffir an yaminika, sannan kai kafara ga rantsuwarka. Kaga anan an gabatar da alhinsi qabla alkafara, wato ka fara yin abun sannan kai kafara. Akwai inda aka gabatar da abin nan kafara, akwai ruwayoyin da suka zo aka gabatar da kafara akan alhins, wato warware rantsuwar. Akwai ruwayar da ta zo wa kaffir an yaminika waqti allazi huwa khair, kai kafara ta wannan rantsuwar da kai, sannan kai abin da yake shi yafi alkhairi. To anan malamai suka samu sabani, idan mutum ya yi rantsuwa zai yi abu kuma sai yake ganin ya kamata ya canza, yayi abin da yace ba zai yi ba, ko ya bar abin da yace zai yi, to me zai fara yi? Zai fara karya rantsuwar ne ko zai fara kafara sannan ya karya rantsuwar? Wasu suna ganin zai fara yin, wato zai fara karya rantsuwar sannan ya yi kafara. To kafara za ta zo daga ƙarshe, kamar yadda siyakin wannan hadisin ya zo, fa'ti allazi huwa khair wa kaffir an yaminika, sai ka karya rantsuwar sai kai kafara. Wannan shine ra'ayin ahnaf ashabur ra'ay, amma al-a'immatul ath-thalatha Imam Malik da Ahmad da Shafi'i su suna ganin zaka iya yin kafarar sannan daga baya ka zo ka aikata abin da yake shi yafi alkhairi. Zaka iya fara da kafara din sannan gaba kafara da kafara qabla al-hins, shi sa Imam al-Bukhari yayi wannan babin a cikin sahihin, sai ka ruwayar da tazo da fa kaffir an yaminika waqti allazi huwa khair, shi al-kafaratu qabla al-hins, kafara yin kafara din kafin hins. Wannan babu komai, kowanne kai, idan ka fara yin karya rantsuwar sannan kai kafarar, ko ka fara yin kafara sannan ka karya rantsuwar. Misali da zaka rantse, misali ba za a ƙara gani na a gidan gwana ba, sai kake ganin kai rantsuwar nan ba alkhairi a ciki, wannan nan ko meye maka bai kamata a ce ka yanke masa ba, ko kuma a ce kawai sai dai ku hada a masallaci ku gaisa ko a kasuwa, ya kamata yadda ka saba zuwa gidan sai saba zuwa gidanka ka je, sai kake ganin zuwa gidan nashi matsayin ziyara yafi alkhairi sama da ka yanke masa. To idan aka ce za ka yi kafara kafin hins, to kaga sai ka yi kafarar wannan rantsuwar da kai, وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Allah ya ce wanda duk ya rantsuwa ga yadda zai yi, wato ya ciyar da miskinai itamu 10 masaki min ausati ma tut'imuna ahlikum, ku ciyar da miskinai ko ka tufatar da su ko kuma ka yanta baiwa ko kuma kai azumin kwana uku, alal takhir, ko kai azumin kwana uku, wannan ita ce kaffarar rantsuwarku, zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. To shikenan sai kai kaffara sannan ka je ziyartar sa. Idan mun ce kaffara tana gabatar wato abin alhins, kariya rantsuwar, idan kuma mun ce za ka iya kariya rantsuwar daga baya kai kaffara, sai ka fara zuwa gidan nashi daga baya kuma sai kai kaffara. Duk wanda kai yayi, duk da cewa su ahnaf suna ganin sai ka kariya rantsuwar ne sannan za ka yi kaffara, domin kariya rantsuwar shine sababin kaffara din. Yaya za ka yi abu kafin sababin sai ya tabbata? Malamin sun ce ai kamar takdimul zakat ne, wannan ba sababi bane, sharat ne. Sharadi kuma ana kaddamar da shi alal mashrut, ya halatta a kaddamar da sharadi alal mashrut. Sabab shi ne ba a kaddamar da shi alal musabbab, ba za ka kaddamar da sallah kafin lokacinta ba, amma za ka iya kaddamar da zakka kafin lokacinta, domin hawalanul hauli sharadi ne na wajibcin zakka ba sabab ba. Don haka za ka iya kaddamar da zakkarka kafin shekarar ta cika, to haka nan za ka iya kaddamar da kaffara kafin ka kare rantsuwarka. Wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutum ya yi rantsuwa, to kada ya doge akan wannan rantsuwar, ko da kuwa ya hararo abin da ya fita alkhairi, akwai mafita da shari'a ta sa, balma amma fi kwadaitar da shi akan ya kare rantsuwar, matukar dai ya ga abin da ya bari din ko ya yi rantsuwa ba zai yi ba, shi ya fi alkhairi ya yi shi din, shi ne shari'a ta fi maso. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هكذا يثبت أشكين بخاري ومسلم ما إيكي صلى الله عليه وسلم إلى فتادا غندا النوبة إذا كن جلابارا النوبة وتكسى فلا تقدموا عليه كذا كجيوا ننكسى، وإذا وقع بأرض إذا يا أوكو يا فارو وتكسى وأنتم بها كنا تكن ونن قسا فلا تخرجوا فرارا منه كذا كتير ذاك فتدومين كوجي مولا النوبة. كذا أبن ابن تيمية أبن هجة كان سشيني عدم التعرض للبلاء، كذا كجيف كان تكن بلاء إذا سولا توكلي تئدن كنجي أنا النوبة أقولي كذا كتير ذاك تفي كذا كتير الأرواح بيد الله، أي لا يكأ هنن الله سكي وبنجي يقدر أجل لك الأجال بيد الله. Saboda haka kai za ka je, in Allah ya yi ba za ka mutu ba, ba za ka mutu ba, in kuma ya yi za ka mutu, aiko kana nan ma aina mata kunu yudurikumul maut, kai ta kawo wasu hujjoji daban. Manzo Allah ya ce a'a, wannan ba imani bane, ba tawakkali bane, kada ka shiga. To kaga wannan hani ne karara daga barin dukkan abin da yake bala'i ne. Haka nan wa sabata anhu fi sahihaini annahu qala la tamannaw liqa al'adu was'alu Allah al'afiyah فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي كده كلك فاتا حقوا دا أبو كنغاما كروك ألا آفيا وتكروك ألا لافيا زمن لافيا. فإذا لقيتموهم انهر كنها ردسو توبنجي ديا هيا أحدوا تاكو دسو فاصبروا توسيكو يحقولي كدوري كدوغي واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ألوكا تنسكو سنشي والجنة tana karkashin inuwar takubba, wato kusancewa a lokacin jihadin ya zama wajibi akan ku, wajibi ku tashi ku yi shi. Malai cewa amsalu zalika, da ire-iren waɗannan dalilan, mimma yaqtadi anna al-insana la yanbaghi lahu an yas'a fi ma yujibu alayhi ashiya, dalilai waɗanda suke nuna cewa bai dace ga mutum ya rika nema wa kansa abinda zai wajabta wa kansa abubuwa ba, ويحرم عليها اشياء ويحرمتها وكان سوس ابوبوا فيبخل بالوفاء daga karshe yayi rowa ya kasa cika abin da ya alkawari kama yaf'aluhu kathirun mimman yu'ahidu Allah uhudan ala umuri kamar yanda da dama daga cikin mutane irin waɗanda suke yi wa Allah alkawarruka daban-daban sannan kuma su kasa cikawa. Wa galibu ha'ula'i yubtaluna bi naqdil uhudi, waɗannan sautari ana jarraba su su kasa cika wannan alkawarin da suka yi. Wa minhum man ahada Allah la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Da yawa daga cikinsu, Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda zai wa Allah alkawari in har Allah ya bashi daga falalarsa, ce lalle za mu yi sadaka, in Allah ka ba mu kuɗi lalle za mu yi sadaka. Akwai masu da yawa faɗar wannan, Allah in ka ba mu kuɗi za mu yi sadaka, za mu ciyar, za mu taimaki addini, za mu taimaki mabukata, ba za mu yi ruwa ba, masu kuɗin nan sun fiye ruwa, Allah mu ka hore mana abinda za mu bayar. Shi saboda baya da shi haka ya fi ganin lagu, kamar yana kica na bayan fage ya fi ganin lagu. To ƙarshe kuma yayin da Ubangiji ya ba su daga falalarsa, bakhilu bi, sai suka shiga ruwa, wata wallau suka ma juye baya, aka daina ganin su ma, inda ba za ake da ganin su suna irin wannan maganganu, yanzu an daina ma ganin su. Inda yana gaban gurin karatu yanzu ya koma can baya, in aka kwana biyu ma ya ga haske ya yana abin da dinsa sai ya fita waje. To Allah ya so, saboda da ya can baya da shi ne, shi yasa yake nan, amma da ya samu sai ya gudu. To wannan da yawa ana jarraban mutane da wannan. Akwai wanda zai yi azama, zai kuma zama sadiqun niyya, da gaske kawai abinda zai hana shi baya da iko, da zai samu ikon zaka ga yayi, abinda ya hana shi din ba ikon. Wato kamar gulab din nan ne, da ka cire shi zaka ga ya dauke. Abinda zai hana shi kamawa shi ne rashin dona shi da wutar, da zarar ka dona shi da wutar kuma zai kama. To akwai wanda suke sadiqu, wanda yake sadiqun niyya ne, yana da azama mai karfi, wanda la ya takhallafu anha al-failu illa inda adam al-qudra. To irin wannan su Allah yake sakan kawa, daga ma fatan nasu kawai Ubangiji sai ya ba su ladan, kuma ba su yi ba. Kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Kabshat al-Anmari, innama ad-dunya li arba'ati nafar, rajulun ataahu Allahu malan wa ilman wa huwa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأعلى المنازل، ورجلا لم يؤته الله مالا وأعطاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله، فهو فيه صادق النية، فهما في الأجر سواء. النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف دنيا تمتوم ديتشي يتنى فالكون الله يباشي إليمي yazan ya san haƙƙin Allah a cikin dukiya, ya bashi ilimi, ya bashi dukiya, kuma ya san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa, yana ciyar da haƙƙin Allah a cikin dukiya, yana jin tsoron Allah. To wannan bi a'la al-manazil, yana mafi daukakar matsayi a gurin Allah. Sai mutum na biyu wanda Allah bai bashi dukiya ba amma ya bashi ilimi. Saboda haka yake cewa da a ce na samu dukiya irin ta wancan mutum, ni ma da na yi aiki irin nashi. Nabi ce kuma yana da gaskiya lokacin da yake faɗa wannan, sadiqun niyya. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace fahuma fil ajri sawa, daidai suke a ladan. Kaga abinda zai kai shi ga samun ladan wancan shine kyakkyawar azuma da yake da ita. Amma wanda ba wannan azuma bane, kawai guri ne wanda daga baya zai iya samun damar kuma ya aikatawa, wannan ba zai samu wannan ladan ba. To shine mala yake cewa wa galibu ha'ula'i yubtaluna bi naqdil uhudi, sautari waɗannan ana jarraba su ta hanyar warware alkawarra da yarjejeniya da suka yi. Wa yaqtadi anna al-insan idza tuliya fa alayhi an yasbira, sannan wannan yana nuna cewa idan an jarrabu mutum to wajibi ne akan sa yayi hakuri. Wa yathbuta, ya jajirce, ya kafe akan abin da yake na gaskiya, wala yakilla, kada ya rauni, hatta yakuna min ar-rijal al-muqinin, har ya zan daga cikin mazaje masu yaqini a zuciyarsu, alqa'imina bil wajibat, masu tsayawa ta hanyar aikata wajibbuka, wala budda fi jami'i zalika min as-sabr, mala yace amma duk wannan abubuwa ba za su yi ba kuma sai an hada da hakuri. Wali hadha kana as-sabr wajiban bi ittifaqil muslimin, saboda haka ne hakuri ya zama wajibi da ittifaqil muslimi. Kaga bambanci tsakanin hakuri da ar-ridha, hakuri wajibi ne bi ittifaqil muslimina على اداء الواجبات وترك المحظورات, واجبين كي هقولي وجن aiwatar da abin da yake wajibi ko kuma barin abin da yake haramu. Wa yadkhulu fi zalika sabru ala almasa'ib, hakanan hakuri akan abin da zai faru ga mutum na masiba shi ma yana shiga cikin wannan. An yajza'a fiha, kada ya rika raki ya rika korafi akan ta. Wa sabru ala ittiba'i ahwa'in nafs, hakanan hakuri ga barin bin soyayen zuciya shi ma yana zama wajibi. Fi ma nahaa Allahu anhu, cikin abin da Allah ya hana, wato anan dai malam kuma zai shiga batu akan hakuri, wanda shi ma yana daga cikin a'malul qulub. Bayan yayi magana akan tawakkali, yayi magana akan ar-rida, yayi magana akan rashin jefa kai cikin bala'i, da bambanci tsakanin ar-rida da kuma azmun ala ar-rida, to kuma zai gangaro batun akan hakuri, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin a'malul qulub, ayyuka na zuciya. Don haka wannan shine darasin da zamu shiga a sati mai zuwa insha Allah. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa bihi nasta'in wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wannan yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idan ladan yana kiran sallah ko maimaita abin da yake faɗi. Ce to naji idan yana yin iqama sai in ji mamuna faɗin abubuwa daban-daban. Ina son ƙarin bayani. Kamar yadda ka faɗa, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan dangane da kiran sallah. Ya tabbata a hadisin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah, to ku faɗi abinda yake faɗa. Sai a gurin hayya ala salah, hayya binnan hayya ala falah, hayya ala salah, hayya ala falah, to a wannan gurin sai ku ce la haula wala quwwata illa billah. Duk da akwai sabani tsakanin malamai, shin in aka ce hayya ala salah, hayya ala falah, shi ma za ka faɗa sannan ka ƙara da la haula wala quwwata, ko ku a za ka faɗi la haula wala quwwata ne maimakon hayya ala salah, hayya ala falah? To magana dai wacce take mafi inganci cikin maganganun biyu shine za ka faɗi hayya ala salah. In ya ce hayya ala salah, za ka ce la haula wala quwwata illa billah, domin a lokacin kiranka ake yi zuwa ga ibada, zuwa ga sallah, to a lokacin kuma kai kana maida al'amarinka zuwa ga Allah, kana neman taimakonsa da agajinsa da tallafinsa, ya baka dama kai in ya bar ka karan kanka ba lalle bane ka iya ansa wannan kira, domin shedan na iya yin nasara a kanka. Don haka sai kake neman Ubangiji ya taimaka maka, ya baka ƙarfi, ya baka hila wacce za ka yi rinjaye shedan ka zo wannan guri. Kaga kai a lokacin abin da yafi dacewa da kai kenan ka faɗi hayya la haula wala quwwata illa billah, wanda wannan yana daga cikin tawakkali wajen aikata ibada. To amma abin da ya shafi iqama, babu wani nassi da yazo akan cewa idan ana iqama zaka riƙa bin liman, zaka riƙa bin mai iqama. Babu wani nassi da yazo da wannan. Akwai riwaya da tazo idan ya ce kad qamatis salah, ka ce aqama Allahu wa adamaha, wanda shi ma riwaya ce mai launi, bata inganta ba. Saboda haka dai, tunda babu abin da aka dora maka a wannan gurin, bai kamata kai kuma ka shaci wani abu ka dora kanka ba. Ka riƙa yin abin da ba a sa ka ba. Saboda haka yana iqama ka saurare shi kawai. Akwai wanda suke kiyasin iqama da kiran sallah, wanda kuma sun sha bamban. Iqama sunanta iqama, kiran sallah sunan shi kiran sallah. Idan an haɗa su biyu ake cewa al-azanani ko al-azanaini, wannan min babu taglib ne. Don a rinjayar da ɗaya akan ɗaya, a rinjayar da kiran sallar akan iqamar, ba wai don ita ma iqamar sunanta azan ba, kamar yadda ake cewa al-umarani ana nufin Abubakar da Umar, ko kuma a ce al-abawani ana nufin al-abu wal ummu. A wannan yanayi, idan ka ware al-ummu da ambato, ba za ka kira ta al-abu ba, don ka haɗa ta da al-abu ne ka kira wuta. A kankan sakacce ce musu al-abawani, kamar yadda ake cewa al-qamarani, ash-shamsu wal-qamar, ba wai dan ash-shamsu ita ma ana ce mata al-qamaru ba. Babu inda aka taɓa kiran ash-shamsu da suna al-qamaru. A nan an rinjayar da janibin al-qamar ne akan janibin ash-shams, shi yasa aka kira ta al-qamaran. To da ire-iren wannan suna nan da yawa, don haka wannan babi ne na majazul lugha. Amma inda za a ware ita iqama da ambato, to ba za a kira wata azan ba, dan ba mu taba ga inda aka kira iqama azan ba ita kadai. Saboda haka ba za ka yi kiyasin wannan akan wannan ba. shi yasa hadisin yazo idan ya ce hayya ala salah hayya ala falah, kaga abin nan a iqama babu hayya ala salah ko kad qamatis salah kad qamatis salah. Wannan kuma yake cewa ƙarin bayani game da wata hujja da ƴan Shi'a suke yi da wannan aya, haka ayar doguwa. To amma kuma mu faɗi ta wani ɓangare, me ya hujjata su, akan me suke hujjar? Tara zalimi na mushfiqin mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنات نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. أكاو آية قدابي أماكم بكفت وجه الشاهد با أكم بسكي هجانات وتكيلة كتشكو أكرشي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأن إنشي أسنا كف هجانة وأن أكم san makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa, wanda kuma wannan daban mu'alis sunna ba ma ja akan wannan, ba ma ja akan san iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da danginsa. Abinda muke ja akansa shine zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su ma suna cikin ahlul baiti. Wannan shi muke fada akansa, shi kuma muke nuna cewa duk wanda yayi wannan to ya saki layi, ya saki hanyar ahlul bait din su kansu. Wannan aya Abdullahi dan Abbas ya fassara ta, shine turjumanul Qur'an, kuma ɗaya daga cikin ahlul bait din ne shi kansa, amma bai fassara ta da sunan akan maganar san ahlul bait ba, illa almawaddata fil qurba. Abinda Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ayar shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wata kabila babba da ta shahara a cikin kabilun Larabawa face yana da wata wani dangantaka da su ta wani bangare, ko dai an auren musu ko ya aura a cikin su, to wannan dangantakar da zumuncin da yake tsakanin su shi yake so su kiyaye. Shine ma'anar almawaddata fil qurba din, ba yana nufin mawaddata al qurba ba, mawaddata fil qurba. Abdullahi dan Abbas shi yayi wannan tarjumar, kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa addu'a Allah ya bashi sanin alqur'ani. Don haka kawo wannan ayar a babin wajabcin san ahlul baiti kuskure ne na dalili, da ba wai kuskure bane san ahlul baiti, amma ta fuskar bada dalili akan abinda zai wajabta san ahlul baiti, wannan ayar kawo ta a wannan bisa tafsirin Abdullahi dan Abbas kuskure ne. To ban san akan menene Shi'ar suke hujjar da shi da yake nufi ba, ya kamata da a ce sai ya ce suna hujja da shi akan kaza. Suna kawo wannan akan babin ababin wajabcin shugabancin Sayyidina Ali, cewa shine wajibi ya zama shugaba bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma kowa karanta ayar zai ji babu wani abin da ya alaka da wannan na kusa ko ta nesa. Al-qurba din ayi makusanta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna da yawa, dan menene za a ware alishi kadai ayi hujja da wannan aya akan wajabcin shugabancin sa? Dan me ba za a ce Abbas ake nufi ba, wani za a iya cewa ai Abbas ake nufi, shi ma ai yana daga cikin ahlul bait din. To kaga ashe a ware a ce ga wanda kawai ake nufi banda wani, shi kansa yana buƙatar dalili, tare da cewa ma ayar ba wannan magana take ba, ballantana har a kawo shi. Ibn al-Mutahhir al-Hilli ya kawo ayar a cikin dalilan da yake kawowa na zama Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine shugaba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba Abubakar da Umar ba, wanda kowa ya karanta ayar ya san ba ta da alaka da wannan mawdu'i, alaka ta kusa ko ta nesa, amma da yake Shi'a yan kama-kama ne, komai ma kokari suke su takulo, domin sun riga sun yanka wa kansu wata aqida, ne ma suke kuma sai sun kare ta da ayoyin alqur'ani. Ayoyin alqur'ani din kuma ba dole su goyi bayan su ba, don haka ko ta yaya sai an bankara ayar alqur'ani ta bi san zuciya, wanda kuma wannan ba daidai bane. Maganar da ta biyu da yake cewa a gaya masa yaushe ne mai aikin hajji, wani lokaci ne zai yanka hadayarsa, kafin a hau arfa ko bayan an hau arfa? Kafin a bayan an hau arfa, ranar goma yawman nahari, shi yasa ma ake kiran ai ranar yawman nahari, domin a ranar ne ake yanka abin hadaya, wannan lokacin ya kamata. Allah maɗaukakin sarki yana cewa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah, kada ku aske kawukanku har sai hadaya ta kai wato gurin sauke ta. Hadaya kuma abinda aski kuma ba a yin shi sai bayan an hau arfa, sai ranar 10 ga wata. Kaga ashe kenan in lokacin da ake aski lokacin aka halatta a yanka hadaya, Ubangiji ya hada su hatta yabluga wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadi hadiyu mahilla. Haka wanda zai yanka hadayarsa kafin a hau arfa, to daidai yake da wanda zai aski kafin a hau arfa. Kaga kuwa wannan aski nashi laifi ma yayi, ba daidai yayi ba. Wanda kuma zai yanka kafin a hau arfa, to nama yanka ba hadaya ba, ana bin shi wannan hadayar. Don haka wanda suke wa mutane fatawar cewa sa iya yankawa da zarar sun sauka gari mai tsarki, wannan kuskure ne. Ya kamata a gaya wa mutane yadda annabi ya yi aikin hajjinsa, shi kuma da ya yi aikin hajjin ya ce ku zo an nima nasikakum, shi kuma bai yanka ba sai bayan ya baro arfa, ya baro Muzdalifa kashi gari, a ranar ne ya yi yankansa. To da menene ba za ku kokarin nuna wa mutane su yi haka ba? Ku gaya musu ga yadda za su yi su zama sun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma aka gaya musu cewa su yanka abin yankansu. Da tsari za ka samu mutanenmu, mutum ya je kawai ranar 8 ga wata, wani ma ranar 7, wani ma tun ma abin nan bai bar ma Madina ba, tun yana Madina ya je ya yi yankansa. Ka rasa gaggawan me yake, tunda har ka riga ka zo, to kai hakuri mana kai aikin hajjin nan lami lafiya ka yi shi, kai kwatanta yadda manzo Allah, gaggawan me kake haka? Ta sai ga an ziga su, akwai masu ziga su masu kwakwace kudin ce za a yanka muku. M419 wannan kuma yana maganar wal fajr wa layalin ashir. Layalin ashir din nan me ake nufi da su? 10 ga Zulhijja ko kuma Muharram. Abinda da yawa daga cikin malaman salaf suka fassara layalin ashir shine 10 farko na Zulhijja, da kuma wanda suka fassara shi da layalin ashir din, wasu ma sun fassara shi da al-ashir al-awakhir min ramadan, 10 karshe na watan ramadan. Amma dai mafi magana mafi yawa daga cikin maganganun malamai magabata masu tafsiri sun fassara shi da 10 farko na watan Zulhijja. Sai kuma wannan da yake cewa matar da ta yi bari sannan jini ya fito kuma ya ci gaba da zuba, za ta dauke shi a matsayin jinin haihuwa? Na'am, duk jinin da yake yana fita daga mahaifa shi yake cewa abin nan nifas. Matukar dai ya fito yana fita ne a dalilin haihuwa ko dalilin nifas ne. Don haka za ta zauna adadin kwanakin da mai jinin biki take zama, wanda abin da ya tabbata a sunna shine kwana 40. In har ta cika 40 bai tsaya ba, to wannan ya zama jinin rashin lafiya, sai ta ga likita domin ya bata magani. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.